بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابير ga watan al-Muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine ya dace da 30 ga watan 6 shekara 2026 shekarar miladiya. Yan uwa, zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar al-Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen alaihi rahmatullah. Idan ba a manta ba, a jiya mun fara karatu ne a cikin al-faslu al-hadi ashara, fasali na 11, al-khushu'u fi salati wa ma yajburu naqasaha, nutsuwa a cikin sallah da kuma abinda ke gyara tawayar sallah idan ta samu. Malam ya buɗe ne da kawo mana wasu ayoyi guda 11 masu matuƙar girma da kuma fa'ida. Ayoyin farkon suratul mu'minuna, malamai suke cewa waɗannan ayoyi idan ka ɗauke su ka haɗa su da ayoyin cikin suratul furqan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna zuwa ƙarshe, sannan ka haɗa su da cikin ayoyi da suke cikin suratul ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imuna, zuwa ƙarshe su ma. In ka cakuɗa su kai mixing ɗin su waɗannan ayoyi, to insha Allahu ta'ala kai aiki da su babu inda za su ajiye ka sai aljanna insha Allahu ta'ala. Saboda dukkanin ayoyi ne da suke bayani game da siffar 'yan aljanna. Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon da su. Na kawo mana su ne saboda fa'ida. Idan ɗalibin ilimi ya ɗauke su ya bibiye su a hankali, da dai fassarorinsu zai amfana da su sosai da sosai. A jiya bayan mun yi karatu mun tashi mun yi bayani game da abinda ke kan ɗan adam wajabcin fifita haƙƙin Allah maɗaukakin sarki, sannan haƙƙin da yake baya ko kuma haƙƙin da yake biye da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki. Muka yi bayani akan inda lokacin sallah yayi dole sai mutum ya tafi ya je ya sallah. Wani ɗan uwa ya tambaye ni akan cewa inda suke aiki shifting suke yi, wani lokaci sallah azhar ko la'asar ko ɗaya daga cikin salloli, sai kaga sai dai kai ka haƙura sai wasu su je su yi sallah, kai kuma sai ka haƙura ka yin jam'i, wata sallah kuma wasu su je. Ana yin haka aiko? To irin waɗannan abubuwan ƴan uwa, abin da yasa naga na dawo da maganar kuma mu tattauna ta, saboda abu ne da yake faruwa yake kuma maimaituwa, musamman dai mu da muka fi ɗaukar musulunci da mahimmanci a nan arewacin Najeriya. Yanzu za ku ga akwai kamfaninnika da ake ba da labarinsu suna nan da dama a cikin garin Kano, ranar juma'a ba ki saka je sallar juma'a ba, musamman kamfanunukan da suke na ƙorori da waɗanda ba musulmi da sauransu. Shi mutum ya samu aikin da yake gani zai rufa wa kansa asiri. To shi kuma mai gidansa mai aikin ya ce bai yadda da jinkirin aiki ba. Idan ka tsaya sallah jinkiri ne, ɓata masa lokaci kake. Business ɗinsa kake tauye masa. Kai kana tauye masa business, shi kana tauye masa business, da kai kuma kana haɗa kanka rigima da Allah maɗaukakin sarki. To kaga wanne ne yafi? Dole sai an zaɓa. To anan irin wannan gurin ƴan uwa, babban abin da ya kamata, lallai ya kamata kowanne ɗan adam a bashi dama cikakke ne ya yi addininsa. Wannan shine hatta kundin tsarin mulkin Najeriya abin da ya tafi akai kenan. To tunda akwai wannan provision ɗin, sannan gwamnatin Kano har yanzu shari'ar musulunci da aka kaddamar baya tana nan, ba sai da ku an sauke ta. Tana nan, to mafi girma, mafi girman abin da shari'ar musulunci take kula da shi, in ka dauke kalmar shahada ita ce sallah. Kaga abu ne da ya kamata dole gwamnatin Kano ta shigo ciki kenan. Saboda haka daga wannan masallaci mai albarka za mu yi amfani da wannan dama mu kira zuwa gwamnatin jihar Kano akan ta yi doka ta mika ta zuwa majalisa, majalisa su zartar da wannan dokar akan dukkanin kamfanonin da suke gudanar da kasuwancin su a jihar Kano. Dole ne, wajibi ne su ba ma'aikatan su damar yin sallah a lokacin ta. Yan uwa, idan gwamnatin Kano yanzu ta yi doka ta mika ta zuwa majalisa, majalisa suka zartar cewa kowanne kamfani ko dai kai masallaci a kamfanin, idan lokacin sallah a jihar yayi, kowanne ma'aikaci ya tafi masallaci ya je sallah la'asar, da duk sallolin da ake yin sa a wannan kamfanin, idan sallah ce dole ne a je a yi sallah a wannan kamfanin. Haka juma'a, shi mai kamfani ya samu limamin juma'a da zai rinka masallar juma'a. In aka yi haka, 'yan uwa, ba an tsira ba. Shikenan, gwamnatin Kano tana da 'yancin da za ta yi wannan, ko ba ta da shi? Jihar ta ce, mutanenta ne, garinta ne, kai ka shigo neman kuɗi garinta, saboda haka dole sai ka bi dokokinta da ka'idodin da ta shimfiɗa maka. Suwaye mafi yarin jaye a jihar Kano ne? Ba musulmi ba ne 99%, duk musulmi ne mu gaba ɗaya. Amma saboda Allah a ce a jihar ka ta Kano, a ce akwai gurin da a ce ba za ka je masallacin juma'a ba dan Allah, kuma gwamnatin Kano tana kallo. Saboda haka wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ne da saƙo zuwa gwamnatin jihar Kano. Lallai ya kamata wannan saƙon ya isa zuwa ga gwamnan jihar Kano, ya yi doka a isarwa majalisa cewa a yi wa musulmin jihar Kano gata waɗanda suke aiki. Kowa yana so ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri. Idan mai gidansa ya kore shi, zai ji babu daɗi. Wani lokaci zai ga kafin ya samu wannan aikin fa ya sha wahala. Yanzu kuma an ka kore shi, ina zai je? Kaga zai kalli wannan. Wani lokaci sai ya ga da ya haƙura da wannan aikin, gwamnati ya haƙura da sallar, wallahi. Ba haka ba ne? Musamman za a ga da mutanen mu sai a hankali. Wani harka addini dama ba wani a gabansa take sosai ba. Amma duk gwamnatin da take son ci gabanta in dai musulma ce, wallahi sai ta tsaye da sallah. Yanzu a Saudi Arabia dole ne, wajibi ne, in aka kira sallah sai ka rufe shagonka. Ba wani zancen. Akwai waɗanda za ka ga su sallar ba ta gabansu, amma dai za a kira sallah sai mutum ya rufe shago, shiga ciki ya zamansa, ba zai fito ya sallah ba. Amma dai sai ya rufe, dole sai ya rufe. To haka wannan abubuwan da suke na kula da sallah da abin da ya shafi addini, wallahi yan kwana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake taimakonsu. Allah subhanahu wataala cewa alladhina in makkannahum fil ardh, sai ce me? Aqamus salata. Su ne waɗanda idan Allah ya ba su tamkini, ya ba su tabbaci a doron ƙasa, ya ba su shugabanci, ya ba su jagoranci, ka zama gwamna, ka zama ɗan majalisa, ka zama shugaban ƙasa, Allah ya ce babban abin da suke fara yi don taimakon addininsu da mutanensu shi ne aqamus salata, sai su tsaye da sallah. Ba wasu su tsayar a kansu ba, a'a, a shugaba mai amfani da sallah a kansu, mutanensa ba su yi. Ya tabbatar an tsaye da sallah yadda Allah yake so a yi ta. To sai albarka ta samu, arziki ya yalwata, mutane su shiga cikin taitayensu. Dan ka'ida ita sallah, in ana tsaye da ita ana yin ta yadda ya kamata, wallahi yan uwa, arziki ne yake yalwata. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir, sai Allah ya ce la nas'aluka min rizqan nahnu narzuquka. In dai arziki kake so, rike sallah da kyau, kai tayinta akan lokacinta a cikin jami'i, zaka samu arziki insha Allah ta'ala. Saboda haka wannan sako ne, yan uwa, a madadina da madadin ku gaba daya, muka isar zuwa gwamnatin jihar Kano. Allah madaukakin sarki ya sa wannan sakon ya isa. Malai ce hadhihi sifatul azimatu, waɗannan siffofi da aka ambata a cikin wannan sura mai albarka ta suratul mu'minuna, siffofi ne masu girma. Yakunu bihal falahu fid dunya wal akhirah, wanda rabauta take samuwa da su a duniya da lahira. Wal falahu, malai ce menene rabauta? An kana so ka san menene rabo? Huwa wusulul matlubi wan najatu minal marhubi, shine kaiwa, isa zuwa ga abin da kake nema, kake so, sannan kuma da tsira daga abin da kake jin tsoronsa. Wannan shine rabo, kamar yadda na faɗa jiya. Wa yakunu biha irfun firdausi, da kuma samun rabo ne mutum yake samun damar da zai gaji aljannar firdausi. Wa huwa a'la darajatil janna, ita ko firdausi ita ce kololuwar daraja aljanna, kamar yadda na faɗa jiya, daga ita sai dai ka yi ƙasa, babu watanta. wa min hadhihi sifati, daga cikin waɗannan sifofi da Allah ya bayyana a cikin wannan sura wanda da su zaka samu wannan tagomashi, al khushu'u fi salah, hadda khushu'i a cikin sallah, samun cikakkiyar nutsuwa a cikin sallah. Wal khushu'u, to shi wannan khushu'in kama qala ahlul ilmi, kama yadda ma'abuta ilmi suka ambata, huwa sukunul qalbi, shine samun nutsuwar zuciya, wa tuma'ninatuhu, da kuma samun nutsuwarta dai har yanzu, bi haythu yadhharu dhalika alal jawarih, ta yadda wannan nutsuwar zai bayyana, za ta bayyana kuma akan gabbai, idan zuciya ta nutsu sai tasirin nutsuwar ta bayyana akan gabban mutum, sai aga gabbansa sun kame gaba ɗaya, ba sa wasa, ba sa musu. Ayyakuna alqalbu sakinan mutma'innan, ai abin da ake nufi, zuciya ta kasance sakinan mutma'innan, a natsaye a tsaye, ba ta tunanin komai, la yufakkiru wa la yaltafitu li shay'in, ba ta tunane tunane, ba ta waiwayar wasu abubuwa na duniya, la yata'allaqu bi salatihi, irin abubuwan da ba su da alaka da sallarsa, duk abin da zuciyarsa take tunani shine abin da yake ciki yanzu, me yake cikin sallolinsa, to shine abin da ya kamata. Thumma yadhharu athara dhalika alkhushu' alqalbi, sannan tasirin wannan nutsuwa ta zuciya din sai aga ya bayyana, alal atrafi, akan gabbansa, bi haythu takhsha'u al-atrafu, ta hanyar da za a ga su ma gaban nasa kowanne a nitse yake, in mutum ya tsaya sai ka ganshi kam baya motsi, baya rawa, baya sosa soshe, haka ya tsaya kam, haka ake so. Wala tataharraku, wannan gaban nasa ba sa motsawa, illa fi ma fihi maslahatu salati, sai cikin abin da yake gyaran sallah, motsin da yake a cikin sallah ne ko gyaran sallah ne, wannan babu matsala, dan motsi a cikin sallah kala-kala ne, akwai motsin da idan ka yi shi zai iya bata maka sallah, akwai motsin da idan ka yi shi makaruhi ne ba a so, akwai motsin da idan ka yi shi gyaran sallah ne ana so, duk zamu zo mu ji shi insha Allah ta'ala a gaba. Malaci wassalatu fil ayati, kuma sallah da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan ayar, cewa alladhina hum fi salatihim, kuma karshe ce alladhina hum ala salawatihim, dukkanin wannan lafazi na sallah, tashmalu jami'a salawati, ta kunshi ko ya kunshi dukkanin salloli da mutum yake yi, alfardu wan naflu, sawa'un sallah ce ta farilla ko sallan nafila, lafazin sallah dai ya kunshe su. Fala takhtassu bil faridati wala bin nafilati, ba a keɓance lafazin sallah da iya sallar farilla ba kadai, kamar yadda ba a keɓance lafazin ba da iya sallar nafila kadai. Qad aflaha almu'minuna alladhina fi salatihim khashi'una, ya kunshi sallar ka ta farilla da kuma sallar ka ta nafila, yadda kake tsayawa ka bada nutsuwarka a cikin sallar farilla, dan uwa haka ake so ka bada irin wannan nutsuwar a cikin sallar ka ta me ta nafila. Malaci li anna salatan fi qawlihi, saboda fadin Allah madaukakin sarki da ya ambaci sallah a cikin fadin sa, dai ce fi salatihim, to wannan lafazin na sallah mufrad mudafun, yace mufradi ne da aka jingina shi zuwa ga wani abu, ka'idar malaman larabci kuma idan lafazi ya zo mufrad ne kuma an yi idafar sa zuwa ga wani suna, to sai ya kasance ya ga mai komai da komai, ya shafi duk kowanne irin jinsi na wannan abin da aka ambata. Alladhina fi salatihim, kaga salatihim mudafun ne wa mudafun ilayhi, to sai kasance salatihim din nan ta kunshi kowace irin sallah da bayi suke yi. Malaci i'taqid, ka kudirce a cikin zuciyarka, annaka idza qumta ila salati, cewa kai idan ka tsaya za ka yi sallah, fa inna ma taqumu bayna yaday Allahi azza wa jalla, to ka sawa ranka cewa fa ka tsaya ne a gaban Allah madaukakin sarki, alladhi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, wanda shi Allah madaukakin sarki yana sanin a maha'inciyar ido da kuma abin da kirji ya boye, duk wani motsa ido zaka yi da kalle-kalle da satar kallon wani abu lokacin da kake cikin sallah, Allah yana kallonka ko baya kallonka, yana kallonka. Hakanan abin da kirjinka ya boye, zuciyarka take tattaunawa na waswasi, tana ɗauko maka wasu abubuwan duniya, tana kawo maka, duk Allah ya sani, ni da nake kusa da kai ni ban san abin da zuciyarka take raya maka ba, amma Allah madaukakin sarki ce, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah ya ce abinda zuciya kamata ke maka waswasi kamun ke waswasan ma Allah ya san abinda yake waswasan nasa. Allah madaukakin sarki ya sani. To kana tsaye a gaban Allah madaukakin sarki wanda ka san wannan ita ce siffarsa, kaga aka mata ka koma gare shi, ba wani abu da yake kuya zuwa gare shi. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuka, kuma ya san abinda ranka take maka waswasi. Wa hina idhin, to a irin wannan lokaci, hafiz ala ay yakuna qalbuka mashghulan bi salati, sai ka kiyaye ta yadda sallarka za ta kasance ta shagala ne, ka shagaltar da kanka a wajen sallar da kake yi. Kama anna jismaka mashghulun bi salatika, kamar yadda shi ma gangan jikinka ya kasance ya shagala ne kadai da sallar da kake yi. Zuciyarka sallah, gangan jikinka sallah. Idan zuciya da gangan jiki suka hada akan aiki ɗaya, to an samu sallar da ake bukata. Idan zuciyarka ta shagala akan sallah, gangan jikinka bai shagala akan sa ba, ko gangan jikinka ya shagala akan sallah amma zuciyarka ta tafi yawo, duk ba a samu sallar da ake bukata. Kai sallah ne kawai irin sallar mai sauke nauyi wanda ake bin sa, wani abu yazo ya bayar. Amma sallar da Allah madaukakin sarki yake so, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, siffanta mana ba irin ta kai ba. Malik wal yakun qalbuka aiban muttajihan ila Allah, zuciyarka ita kasance ta fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna jismaka muttajihun ila alqiblati ila aljihati allati amaraka Allah azza wa jalla, kamar yadda ake so gangan jikinka gaba daya ya juya ya kalli alqibla, inda Allah madaukakin sarki yake so ka fuskanta, duka da fuskarka da tafin kafarka da komai na jikinka ya juya ya kalli alqibla. Amma ayyattajihu aljismu ila ma amara Allah bi ma amara Allah bi tawajjuhi ilayhi, bale yace amma idan da mutum gangan jikin shi zai fuskanci inda Allah madaukakin sarki ya umarta ya fuskanta, ita ce alqibla. Walakin alqalba dha'i'un, sai dai kuma ita zuciya a lokacin ta zamto ba ruwanta da kallon abinda Allah yake tunaninta kawai take yi, ba ruwanta da tuno abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sallah. Sai malai ce fa hadha naqsun kabirun, to kaga wannan tawaya ce mai girma a cikin sallah. Hatta inna ba'dhal ulama'i, kai an samu wasu daga cikin malamai ma suna cewa, yaqulu suna cewa idza ghalaba alwaswasu, idan waswasi yayi galaba yayi rinjaye a cikin sallarka, irin sallar nan da muke yi, mutum ya fara sallah bai san yana cikin sallah ba sai an yi sallama. Ko su daga cikin malamai suka ce in mutum haka sallar sa take, duk rabin sallar sa ko fiye da rabi duk waswasi ne, suka ce ai alhawajis shine male fassara kalmar alwaswasi, yace alhawajis shine a dauke zuciya daga hakikanin sallar da take zuwa ga tunanin duniya. Ala aktharis salati abi sa mafi rinjayin sallah, male ce fa innaha tabdi, sallar tana lalacewa a wannan lokaci. Kaga da matsala kenan, sai malai ce wal amru shadidu, lalle in al'amarin ya zama haka wannan al'amari ne mai tsanani. Wasu daga cikin malamai suka ce tunda ita sallah mafi rinjayenta, al'amari ne da ake so ka fuskanci Allah madaukakin sarki da zuciyarka. Idan ya kasance sallar ta ka kusan gaba dayanta duk ka tafi da ita wajen tunani, suka ce to sallar ma ba ta bace ba. Haka wasu malaman suka fara, wasu malaman suka ce a sallar ka ta yi, sai dai kuma ladan da zaka samu ne tauyayi. Amma a matsayinka na wanda aka dora wa wajibci da dole sai kai sallah, ba za a zo a tume ka a ce ba kai sallah ba, tunda waye ya san abin da ka tuna a cikin zuciyarka, ka ba wanda ya sani. Yanzu mutumin da yake kusa da kai kuke sallah, kuke sallah tare, kuka tayar, in a gama kowa ya sallama shikenan, nayi sallah kai sallah, na san abin da ka tuna ne ban sani ba, ka san abin da na tuna kuma baka sani ba, shikenan. Amma Allah madaukakin sarki ya sani, ina fata an fahimta. Saboda ka ladan mutum da ya tauyayye ne gaskiya ya samu ladansa cikakki ba. Wa idza walati idza aqbalta ila salati, dan uwa idan duk lokacin da ka fuskanci sallah zaka yi ta, fa'taqid, ka kudirci a zuciyarka annaka muqbilun ila Allah azza wa jalla, cewa kai kana fuskantar Allah madaukakin sarki ne. Wa idza waqafta fi salati, idan ka tsaya zaka yi sallah, fa'taqid anna Allah ta'ala, ka kudirce ka sa a cikin zuciyarka cewa Allah madaukakin sarki qibala wajhika, yana fuskantar fuskarka. Haka hadisi ya tabbata, idan mutum ya tsaya Allah madaukakin sarki yakan fuskance shi da fuskarsa mai girma subhanahu wa ta'ala. laysa fil ardi allati anta fiha, sai malai kawo mas'alar tauhidi da aqida. Su Malam Uthaymeen, saboda aqida da tauhidi ya sun cika da aqida da tauhidi, saboda ka duk wata mas'ala da za a tattauna ko fiqhu ake bayani sai ka ji an shigo cikin aqida, saboda akwai aqida kuma dole ne aqida sai ta tabbata a cikin zuciyar mutum kafin ka iya zama cikakken musulmi. Sai malai ya ce ba fa ana nufin wai Allah yana kasan da kake bane, kar ka ji an ce wai Allah ya fuskance ka da fuskar sa ka dauka cewa wai Allah madaukakin sarki ya sauko kasan da kake ne yana kallon ka kamar yadda kake kallo na yanzu, a an kai ka kamanta Allah da me kenan da mutane, ba haka bane. Malai ya ce walakinahu qibala wajhika, abinda ake nufi Allah yana fuskantar ka da fuskar sa, wa huwa ala arshihi azza wa jalla, amma yana bisa al'arshin sa subhanahu wa ta'ala, Allah yana saman al'arshin sa ya daidaita amma ya fuskance ka da fuskar sa. Wannan abu ne mai wahala a wajen Allah madaukakin sarki? Ba abu ne mai wahala ba, kwata-kwata babu wata wahala. Me dalili? Saboda laysa ka mithlihi shay'un, kai ne da ni kake gani ba za ta yi ba, yanzu ina saman bene sai in ce ina kallon abin da kake, ina saman bene na sai in ce ina kallon abin da kake a cikin masallaci, ni da kai duk ba za mu iya wannan ba, haka ne? Amma Allah madaukakin sarki ba. A'a, wa ma dhalika ala Allahi bi aziz, babu wani abin da yake, babu wani abin da yake mai wahala wajen Allah madaukakin sarki. Kuma za ka ga yanzu koda a duniyanci wasu abubuwan sai kaga zamani yana fassara mana su, da idan aka yi irin wannan bayanin sai kaga ai abu ne mai wahalar gaske. Amma yanzu ci gaban zamani da taqaddum na technology ya sa akwai abubuwan da yawa za ka rinka yadda da su. Yanzu za ka sa CCTV camera a cikin masallacin nan, kana daga can wani waje, kana wani garin ma, da wayar hannunka za ka ga abin da ke faruwa a cikin masallacin nan, ba haka bane? Kana Oyo ko kana Port Harcourt, amma duk abin da ake a cikin masallacin nan kana gani a wayarka, kana gani ga wani nan ya tashi ga masallaci ba kowa, ga wani ya shigo ya dauki alqurani ya sa a juya fita, ba gashi nan ana gani ba? To ka gani, da idan aka irin wannan bayanin sai ga kai yanzu a ce mutum yana wani garin yana kallon wani ba za ta yi ba. To kaga fa wannan dan adam ne fa wannan fa, ya kuma mahalicin dan adam din kenan. To da kada ka tunani dan an ce Allah madaukakin sarki yana fuskanta ka ce a'a, to ya za a yi haka? Allah yana al'arshi kuma yana fuskanta ta, haka al'amarin yake, haka al'amarin yake insha Allah ta'ala. Malai ya ce ma zaka ala Allah bi asirin, ba kuma wani abu ne mai wahala a wajen Allah madaukakin sarki ba. Fa inna Allah, saboda shi haqiqa Allah madaukakin sarki, laysa kamithlihi shay'un, ba wani abu da yake yayi kama da Allah madaukakin sarki, ba wani abu da yake irin Allah madaukakin sarki. Fi jami'i sifatihi, a dukkanin siffofin Allah madaukakin sarki, duk wata siffa dan uwa ka sa wannan a cikin zuciyarka, ka tabbatar da shi, ka saba masa gurbi na musamman a cikin zuciyarka. Duk wata siffa da kaji an faɗa an ce Allah madaukakin sarki yana da ita, ka dauka ba irin ta kowa bace a cikin halittun sa, ba wa irin ta mutum ba, a'a, duk halittun Allah, siffar Allah ba irin ta sa bace. Allah yana da ji, eh, yana da gani, eh, yana da ilimi, eh, duk yana da su. Kai baka ji, baka gani, baka da ilimi, duk kana da su. Amma babban kuskuren sai ka ce irin na Allah ne? Ina fatan fahimta. To shine bambanci. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala daban, ayyukansa daban, bayi na Allah madaukakin sarki daban, ayyukan da Allah ya sare musu su yi kuma su ma daban. Kana ba ta fahimta abin da yake sa mutane su rinka kawo wasu abubuwa, kana kamanta Allah ne da wani abu na bawa, shine babban matsala. Aka ce Allah yana da wata siffa, sai mutum ya kamanta shi da bai. Yanzu misali al-mu'attila daga cikin ashabul ahwa da suke kore siffofin Allah madaukakin sarki, babban abin da ya ja su an ce Allah yana da hannu, Allah ya ce bal yadahu, bar hannayen Allah madaukakin sarki guda biyu, sai suka ce a'a, to ai dan adam ba guda biyu ne, kuma an ce Allah yana da hannu guda biyu, to sai su dauka hannun Allah irin hannun sa ne. To inda shiriri ta da shirman yazo kenan. Yanzu koda a cikin mutane, koda a cikin mutane da dabbobi da abubuwan da ake, yanzu kujera wannan zan ce ga hannun kujera, ba haka bane? Hannun kujera na guda nawa ne, irin nawa ne? Hannun kujera baya motsa, duk kuma gashi nawa yana motsa, nawa akwai dan yatsu, hannun kujera ba in yatsu, dabba bata da dan yatsu, irin naka ne? To dan me zaka rinka kawowa cewa hannun Allah irin naka ne? Bayan ya ce laysa kamithlihi shay'un, Allah ya ga maka bayanin komai, shi ba irin ka bane, duk abin da aka ce Allah yana da shi ka kawo ba irin naka bane kawai, yadda Allah ya faɗa ka tabbatar masa. bal ya dawo bara hannayen Allah guda biyu ba shikenan ba ka wuce kawai wajhullahi fuskar Allah madaukakin sarki idan an ce fuskar Allah madaukakin sarki irin fuska ta ce shine matsalar wani zaka ga abin da yasa nake faɗa wannan wani kyamama yake ji rika cewa kai hannun Allah wai ba zai iya cewa hannun Allah ba sai dai ce kudurar Allah kaje fa Allah ya ce hannu shi ya ce kudura wannan canzawa Allah madaukakin sarki lafazin sa ne eh at-taqil kina ashabu at-taqil masu korewa Allah madaukakin sarki su kofin su wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gino akai ya kuma koyar da saban sa wallahi ba aqidar annabi ce annabi duk abin da yazo na sifar Allah tabbatar masa yake yi abin da yazo nuna kasa da tawaya kuma sai a korewa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace dan wannan fata an fahimci wannan ko yawa mala yace fa huwa fawqa arshihi Allah madaukakin sarki yana bisa al'arshin sa wa huwa qibala wajhihi wajhil musalli amma kuma yana fuskantar fuskar mai sallah subhanahu wa ta'ala wa hina idhin tadkhulu wa qalbuka mamlu'un bi ta'zimillah a wannan lokaci sai ka shiga cikin sallah zuciyarka tana cike da girmama Allah madaukakin sarki wa mahabbatihi da kuma soyayya ga Allah madaukakin sarki wa taqarrubu ilayhi da kuma neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa idha waqafta tusalli duk lokacin da ka tsaya dan uwa kana sallah fa taqit ka kudirce a zuciyarka annaka tunajillaha kana ganawa ne fa da Allah madaukakin sarki gani kake yi haka ce munajat shine tattaunawa wani meeting wata saduwa ta musamman tsakanin wani da wani ko tsakanin su wani da su wani to yanzu kai saduwarka ganawarka tattaunawa da kake da mai duka kake subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya baka appointment na lokuta guda biyar a rana yace ka zo ka rinka ganawa da shi kullun sau biyar Allah ya baka appointment yace ka zo ka gana duk abin da ke cikin ka ka zazzage shi to lokacin da ka zo kana ganawa da Allah kuma zuciyarka ta tafi kwantin kwari ta tafi saban gari to ga mai kwantin kwarin a gaban ka ba haka bane ga mai saban garin duke da kake nema ga mai ita a gaban ka to mai zuciyarka ina zuciyarka ya tafi ta dawo zuwa gare shi ka roka na sani sai ya baka duk masu kwantin kwarin shi ya basu kai ma sai ya baka kwantin kwarin gaba daya ce ta zama taka ba haka bane to kullun abin da ya kamata mutun ya rika tana wake al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangiji subhanahu wataala kama qala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa haka yace inna ahadakum haqiqa dayan ku idza qama fi salatihi idan ya tsaya a cikin sallar sa fa innahu yunaji rabbahu ya sani yana ganawa ne da ubangijin sa wannan hadisi malaci imam al-bukhari ya fitar da shi da ma'anarsa a cikin kitabus salati babu haqqil buzaqi bil yadi min al masjid babin da ke bayani game da kankare kaki ko yawu da hannu a cikin masallaci imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajidi babu nahyi anil busaqi fil masjid babin da ke bayani game da yin kaki a cikin masallaci ya takallamu ma Allah ma laita yana magana ne da Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala sai mu dakata anan idan Allah ya kai masallaci mai zo sai mu tashi wa alam annaka idza qara'ata al fatihata abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskure ko tuntuban harshe da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum.